Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 27 ga watan Nuwamba. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, yau Litini ne, ranar karshe ne yarjejeniyar ya tsage ta bude wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas, inda ake sa ran ci gaba da wannan tsawaita wannan yarjejeniyar. Yayin da ake samun fargabar yiwuwar Rasha ta kai wa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana, na'urar da ke samar da wutar lantarki a Ukraine ya samu matsala a yau Litinin sakamakon saukar dusar kankara. Sannan Koriya ta Arewa tana kokarin sake dawo da shingayen tsaron da ta kawar da su a lokacin wato a wani lokaci can baya da take kokarin kulla dangantaka da wasu kasashe.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji karin bayani kan sace mutane wajen 100 din nan da yan bindiga suka yi a jihar Zamfara. Za a kuma ji cewa kungiyar yan jaridar Najeriya shiyar jihar Niger ta buƙaci kwamishinan harkokin tsaro na jihar da ya nemi ahuwar ta ko ta yanke hulɗa da gwamnatin jihar. Za a ji kuma inda aka kwana game da bunƙasa noman alkama a jihar Jigawa. Kamar kowane yammacin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, inda yau shirin zai haska fitilarsa kan umarnin da gwamnatin Nijar ta baiwa masu wato aikin karatu a ɓoye a wasu makarantu na ƙasar da su daina. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Yau Litini ne, ranar karshe na yarjejeniyar tsagaita bude wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas, inda ake sa ran sako wasu fursunonin Falasɗinu, sannan Hamas ma ta sako ƙarin wasu cikin Isra'ila wanda take garkuwa da su a wani yunkurin sasanta tsakaninsu. Hamas ta bayyana aniyar tsawaita yarjejeniyar, yayin da Farministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya jaddada manufar Isra'ila na amincewa da ci gaba da yarjejeniyar tsagaita bude wutan har idan Hamas za ta sako 'yan Isra'ila 10 a duk wuni. Abinda yarjejeniyar farkon da aka fara mutuntawa wato makonni 6 bayan kaurewar fada ya kunshi cewa Hamas za ta sako mutane 50 daga cikin mutanen da take garkuwa da su, sannan Isra'ila kuma za ta sako 'yan Falasɗinu 150, sannan kuma a tsagaita bude wuta. A Barcelona, babban jami'in da ke kula da al'amuran dokokin kasashen waje Joseph Borrell ya ayyana yarjejeniyar tsagaita bude wutan kwanaki hudun da wani muhimmin matakin farko. To sai dai kuma ya ce ana buƙatar ɗaukan ƙarin matakai da za su taimaka wajen sassauta irin halin niyasin da ake ciki a Gaza, sannan kuma a nemo mafita ga wannan rikicin da ke ci. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen China Wang Wenbi ya faɗa wa manema labarai cewa China tana fatar cewa tattaunawar za ta kai ga tsagaita bude wuta ko kuma kawo ƙarshen rikicin baki ɗaya wanda zai kawo sauƙin matsalar jinkan da ake fama da shi a Gaza. Yayin da ake samun fargabar yiwuwar Rasha ta kai wa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana, na'urar da ke samar da wutar lantarkin Ukraine ya samu matsala a yau Litinin sakamakon saukar dusar kankara da ya jefa sama da garuruwa da ƙauyuka 2000 cikin duhu. Ministan ma'aikatar wajen Ukraine ya ce yankuna 16 da suka rasa wutar lantarki a sakamakon dusar kankarar, yanayin da ya fi shafar yankunan tsakiya da kudancin Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yayin jawabinsa da ya saba gabatarwa wa 'yan ƙasar a duk daren kowane wuni a jiya Lahadi, ya yi wa ma'aikatan da suke aiki tukuru domin ganin mutane sun samu wutan lantarki. Ya kuma shaida cewa a irin wannan lokaci ya kamata 'yan ƙasar su yi wa jami'an sojin ƙasar godiya waɗanda suke yaƙi kan mamayar Rasha. Koriya ta Arewa tana kokarin sake dawo da shingayen tsaron da ta kawar da su a wani lokaci can baya da take kokarin kulla dangantaka da wasu kasashe, a cewar sojojin Koriya ta Kudu a yau Litinin. bayan da ake samun tankiya tsakanin ta da abokiyar hamayyarta kan tauraron dan adam din Koriya ta Arewa mai leken asiri. A baya kasashen Koriyan biyu sun cire shingaye 11 da suka sanya kuma suka hana jami'ai da ke gadin su daukar makamai wanda ta ayyana da daina amfani da makami wato demilitarization karkashin wani shiri a shekarar 2018. Yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2018 ya buƙaci kasashen Koriyan su daina leken asiri ta sama da kuma wajin makamai ta kan iyakokin saman kasashen su kuma daina yaki da rabe kasashen biyu da suka amince da shi da ke yankin DMZ sannan su janye wasu daga cikin jami'anta da ke gadin shingayen da kuma wuraren haƙar ma'adinai. Yarjejeniyar ta kai ga Koriya ta Arewa ta bar jami'ai masu kula da shingaye 50 sannan Koriya ta Arewa kuma guda 150. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Zamfara ta Arewa maso yammacin Najeriya inda 'yan bindiga suka sace mutane wajen 100 a ƙarshen mako bayan kashe akalla mutum guda. To zuwa yanzu ko me gwamnatin jihar da ma sauran masu ruwa da tsaki ke cewa dangane da wannan batun? Sani Malumfashi, gare ka.
Majiyar gwamnatin jihar ta tabbatar da aukuwar wannan lamari a asirce.
To hakika gaskiya hukuma tana miƙa jajanta dangana da abin da ya faru na mutanen mutunji da ƙauyukan da ke wannan kewayen a ƙaramar hukumar Mauri. Sannan gwamnatin jihar Zamfara tana bakin iyaka iyawanta domin ganin ta kuɓutar da mutanen da aka yi garkuwa da su.
Kun san adadin waɗanda ke hannun wa'annan mutane da waɗanda kila ko suka dawo?
Okay, har yanzu gwamnati tana kokarin tattara adadin mutanen inda wasu sun gudu ne ba an ɗauke su ba ne ba.
Duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda game da wannan lamari ya ci tura. Saboda haka na sami ɗaya daga cikin mutanen da abin ya shafi wajejen nasu, amma nasu tattar sunansa da dalilai na tsaro.
Sati biyu da suka wuce aka dan samu hatsaniya tsakanin mutanen Kwana da wasu 'yan damuna. Wani gagarumin barawan daji da yake nan yankin Mutunji, tsakanin Mutunji da Dan Gulbi. To bayan abin da ya faru sai damunan ya dawo garin na Mutunji ya ce masa yana buƙatar su bashi miliyan 50, mutanen Kwana su haɗa miliyan 30, sabon garin Mahuta su haɗa miliyan 20, Unguwakawa su haɗa miliyan 10, imillar kuɗi miliyan 110 kenan. Ya ce ya ba su sati biyu a yi kokari a haɗa kuɗin ne, in ba haɗa su ba in ya dawo duk matakin da ya ɗauka masa su kuka da kansu. To ranar Juma'a da ta wuce sati biyu ya cika, an gama sallar isha'i kafin jama'a su yi da shigewa sai gashi ya shigo garin Mutunji ya ci gaba da haɗa mutane majalisa gida gida yana fito da mutane ya haɗa kusan mutum 100 da wani abu a cikin daji da su.
Sai a ƙididdigar da aka samu yanzu kusan mutum 83 ake nema.
To
mutum 21 sun dawo amma an samu gawan mutum guda.
Mutum nawa kenan waɗanda suka rasa layukansu?
Mutum biyu, mutum ɗaya ya jikkata.
Amma kuma ya kira yau da masahi ya ce zai dawo garin nan mutum zai asken kwalba. To kafin wannan lokacin jami'an sojoji sun shiga garin nan Mutunji, da sun shiga garin nan Mutunji aka ji labarin damanin yana a garin Mahuta. To sun isa garin Mahuta kuma sun zagayo ne ba su samu haɗuwa da shi ba sun dawo.
Abin ta'ajabi shine damuna ya sake komawa yankin sabon garin Mahuta jiya ɗin nan Lahadi. Ranar magariba ga ƙarin bayani.
Yau Lahadin ga maricen ga ya je sabon garin Mahuta.
Na.
Waɗanda ya azama taron naira miliyan 20 ya fara kama mutane yana ɗaɗɗaure su. Cikin daren da
To.
Sai dattawan garin suka ce ya yi haƙuri don Allah a ɗan zauna ya ba su lokacin da za su haɗa kuɗin nasu ganin za su yi haɗawa su ba shi. To ta wannan ne ya samu ya sake su na ya ba su sati guda ta tabbatar da sun haɗa mai naira miliyan 20.
Wato dama in ya zo ɗaɗɗaure mutane yake sannan ya ja su.
Ɗaɗɗaure su yake sai ya ja su ya shiga cikin daji da su.
A gasarin mazauna ƙauyukan da ke wannan rukuni dai suna cikin zulumi da fargaban abin da ka iya faruwa an jima a kodayaushe. Lamarin sai du'a'i kai masu ɗauki ya zama wajibi. Sani Malumfashi, muryar Amurka daga Zamfara, Najeriya.
To a gaida Sani, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
‘Yan Cambodia suna farin cikin dawo da tsere-tseren kwale-kwalen Dragon a bikin ruwan bana bayan daina shi tsawon shekaru uku, tare da fatar bikin na wani uku zai farfado da harkokin kasuwanci a kasar da tattalin arzikinta ke fuskantar koma baya tun bayan kullen corona. Bikin da aka faro shi tun a karni na 12 a lokacin da sarakunan Angkor suke aika sojojin ruwa a farkon lokacin kamun kifi, wanda ke nuni da ƙarshen bazara, bushashen yanayi mai sanyi, sannan kuma farkon lokacin girbi. Sai dai kuma bikin na karni 21 yana cin karo da bala'o'i. An kwashe shekaru a baya, ba a yi shi ba a bashe bayan shekara ta 2010, yayin da aka yi turereniyar a wani gada da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 347, sannan a shekaru uku da suka gabata ba a yi wannan tseren ba sakamakon barkewar annobar corona da kuma batun tsaro a lokacin taron shugabanni na Phnom Penh. A ƙarshe, Kasar Bangladesh ta kaddamar da wani kaman zalunci kan 'yan jam'iyyun adawa da zimmar kawar da gasa gabanin zaben kasar, inda take tsare da akalla fafutuka 10,000 a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Watch a yau Litinin, baya da kaman dubban mutane da dama, daga cikin su 'yan babban jam'iyyar Bangladesh Nationalist wato BNP. Ana kuma sa ran cewa da dama cikinsu za su fuskanci hukunci. Bisa bayanan BNP, kimanin rabin mambobinta suna fuskantar shari'a da ake alakanta shi da siyasa, a cewar Human Rights Watch. Babu wanda ya tsira daga wannan kaman, kama daga tsofaffi har yara, kuma wane ne, a cewar wani mai fafutuka ya sanar da Human Rights Watch. Zuwa yanzu gidajen kasan kasar sun cika makil da ninki biyu na ainihin yawan mutanen da ya kamata a killace a ciki, a cewar kungiyar. A ranar 7 ga watan Janairu ne ake sa ran za a gudanar da zaɓe a kasar da ke kudancin Asiya mai yawan mutane akalla miliyan 170, inda Firayim Ministan kasar Sheikh Hasina take fatar samun nasarar da za ta kasance a wannan matsayi karo na hudu.
To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyar 'yan jaridar Najeriya NUJ shiyar jihar Niger ta nemi kwamishinan harkokin tsaro na jihar ta Niger, Janar Bello Muhammad, da ya nemi ahwarta ko kuma ta yanke hulɗa da gwamnatin jihar saboda cin mutuncin wakilin muryar Amurka da ya yi. To kan haka ne na tuntuɓi shi wakilin muryar Amurka ɗin na jihar Niger, Mustapha Nasir Batsari, don jin abin da ya faru. Sai ya ce,
na'am, to assalamu alaikum Haji Ibrahim. Abin da ya faru a ranar Juma'a bayan an samu wani rikici tsakanin Fulani da 'yan banga a garin Beji ta karamar hukumar Boso. To a matsayinmu na 'yan jarida, ni na je na samu shi wannan kwamishina na tsaro saboda muna so mu ji bangaren gwamnati akan wannan rikici. Sai ya nuna ba zai yi magana ba a lokacin, sai na bashi at least akalla ko da kwana biyu ne ko uku kafin ya shirya maganar da zai gaya mani. To da na yi insisting cewa sai mun samu bangaren su, ko kuma in ba zai yi magana ba ma kawai mu wuce mu je mu yi labarin mu haka nan, sai ya nuna cewa wai in same shi office ya bani na guru saboda in wuce in bashi wuri. To sai na nuna masa cewa gaskiya ba na zo karban na guru bane a hannunsa, ni na zo ne mana bayani akan mu yi ma jama'a bayani akan matsayin gwamnatin jihar Niger game da shi wannan rikici. A cikin wannan bayani na wanda na yi, na nuna masa cewa ni ina ana biya na albashi na ma ya kai na wani commissioner,
saboda haka ba zai mun barazana da batun cewa ya bani na goro ba dan in kyale shi in bar wannan labari. To daga nan ne sai kamar ko rayuwar shi ta baci ne, shine ya hau fada a kaina ya nuna lalle bai ji dadin wannan bayanai da nayi mashi ba, har ma ya nuna zai kamar da yana barazana, yana cewa he will deal with me, wato da harshen turanci, wato zai dauki mataki a kaina. Wannan shine a takaice dai abin da ya faru.
To wani mataki gwamnatin jihar ke daukawa?
To ita commissioner labarai ta jihar Niger, wato Hajiya Binta Mamman, ta kira ni a cikin dare shekaran jiya ranar Asabar kenan, da ta kira ni ta tambaye ni me ke tsakani na da shi commissioner bayan abokan aiki na sun ta labari akai kenan nan gida, wato nan jihar Niger. So na gaya mata to a takaice dai illa hakuri dai ta bada, ta ce kuma insha Allah za a dauki mataki akan abin da ya faru. Wannan shine dai na san gwamnatance abin da ya faru tsakani na da ita commissioner labarai ta jihar Niger, wato Hajiya Binta Mamman.
To ita kuma kungiyar yan jarida shiyar jihar Niger, wani mataki take dauka dangane da wannan matsalar?
Na'am, to da farko ita wato kungiyar yan jaridu ta jihar Niger ta fitar da ta yi sanarwa cewa ta yi kakkausar suka da akan wannan abu da ya faru, sannan ta buƙaci shi wannan commissioner ya fito fili ya nemi gafara a rubuce, sannan shi kan shi wato shi shugaban kungiyar yan jaridu na jihar Niger ya hira da manema labarai ya nuna bacin ransa akan wannan abu, kuma ya yi barazana cewa tabbas sun ba da kwana biyu idan har gwamnatin jihar Niger bata nemi afuwa ba, to za su daina ɗaukar duk wani labarai da ya shafi gwamnatin jihar Niger. Wannan shine matsayin ita kungiyar yan jaridu ta jihar Niger.
To Mustapha Nasiru Batsari kenan wakilin muryar Amurka. To mun kira shi commissioner tsaron jihar Niger General Rebello Muhammad Tawaya, ba mu same shi ba, kuma za mu ci gaba da kokarin samun shi don mu ji ta bakin shi. Yanzu kuma sai jihar Jigawa, inda za a ji batun nan na bunƙasa noman alkama. Kan wannan ne dai wakilinmu a shiyar Kano da Jigawan, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tuntuɓi gwamnan jihar ta Jigawa Alhaji Umar Namadi don jin halin da ake ciki, sai ya ce
gwamnatin tarayya ita ta zo da wannan shiri, kuma a bisa lissafin da aka yi kowace hekta za a iya ɓatar mata kusan 361. To gwamnatin tarayya za ta bada gudunmuwa ta kusan 180,500, sannan manomi zai biya 180,000 shi ma da 500. Da muka duba muka ga cewar manomanmu da suke a jihar Jigawa akwai wanda za su iya biya, akwai kuma waɗanda ba za su iya biya ba. Waɗanda ba za su iya biya ɗin ba su suka fi yawa, su sai muka tattauna da su ma'aikatar gona ta ƙasa da kuma kamfanin ba da lamani, wato Nasal. Muka yarda cewar kowane manomi a lokacin da zai karɓi kayan nan zai ba da 42,125. Idan ya ba da wannan kuɗi za a ba shi kayan aikin da yake bukata, sannan abin da ya rage 135,375 shi ne muka tattauna da kamfanin Badala mai na ƙasa na Lasal cewar to mu abin da za mu yi muna so su yi garantiyin wannan kuɗin a bari sai har lokacin da manomanmu suka girbe alkamansu, sannan sai su biya wannan kuɗin.
Ɗan Jigawa mutum nawa ne ake sa ran za su ci gajiyar wannan shiri?
To a bisa tsarin da aka yi kusan mutum 40,000 ne, amma dai ko a yanzu lissafin da muke da shi kusan mutum 42,000 ne suka nuna sha'awarsu. Har yanzu kuma mutane suna zuwa suna nuna sha'awarsu. Akwai wani tsari da muka fito da shi na yin rijista, dukkan manomi zai je bakin gonarsa, za a je a zauna a yi masa rijista, a ɗauki hotonsa, sannan kuma an ɗauki hotonsa za a faɗi nambar yawan girman gonarsa. Mun san nambar gonarka, mun san location ɗinta, mun san inda ka take. Muna da ma'aikatan gona kusan 350 yanzu, sannan kuma gashi yanzu za mu ɗauki 1,440. So mu ƙara su, waɗannan za su nuna cewar kowace gona za a bata abin da take bukata domin a tabbatar cewar an ba su dukkan taimakon da suke bukata domin a tabbatar aikin nan yayi. Duka a Najeriya za a noma hekta 100,000 ne a Najeriya, amma jihar Jigawa kadai 40,000 aka bamu, kaga kusan kashi 40% na abin da za a yi. Wannan ya nuna niyyarmu da kudurinmu na fitar daga mutanenmu daga talauci.
Can kun yi wa manoma garanti a Nisal, to a baya kuma ana samun matsaloli na taurin bashi ga biyan bashi ga manoma. Akwai matakai da gwamnati ta dauka misali don ganin cewa ba su ba ku kunya ba.
To alhamdulillah, kamar yadda na faɗa, shi wannan kudin ba gwamnati ce ta bayar directly, wataƙila inda mu da muka samu matsala idan gwamnati ce ta yi ba da kudin, kuma za ka ga yawancin matsalolin nan ba da gurin manoma ba ne, wataƙila da ma'aikata da dai sauran abubuwa sukan taso su shiga. Amma dai wannan kaga ba gwamnati ce ta ba da kudin nan ba, waɗansu mutane ne suka zo suka ba da kudin nan, kuma su za su tsaya su sa ido su ga cewar idan an zo bayan an yanke alkama nan an sai da ita za su zo su karɓi kudin su. Kuma waɗannan mutane suna da alaƙa da kamfanin da zai sai alkaman nan, saboda haka kuma muna da lissafin kowa ga abin da ya karba, ga abin da ake binka, ga abin da ya kamata. So kuma waɗannan su kansu masu sayan alkaman nan suna da lissafin wannan mutanen. So daga an zo za a ce ayi wane ana binka kaza, ga sau ka kansu alkaman kaza, ga kaza ana binka, za a ba mutanen kuɗin su kai ma a baka. So matakan da aka dauka insha Allah ba za a samu matsala ko ba za a ji kunya ba.
Jihar Jigawa kenan. Alhaji Umar Namadi a hirarsa da wakilin muryar Amurka a shiyar Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kashedin da hukumar bada ilimi a jamhuriyar Nijar ta fitar, inda take gargaɗi ga ma'aikatan gwamnati da ke aikin koyarwa a ɓoye a wasu jami'o'i na ƙasar masu zaman kansu, lamarin da kuma gwamnati ta ce san ba za ta lamunci hakan ba. Wakiliyarmu Tamar Abari ta bi sarsalin wannan mataki da hukumomin na jamhuriyar Nijar suka ɗauka.
Hukumar ilimi tare da miyan ofishin ministan ilimi ta fitar da wata takarda da ta yi jan kunne da kuma hani zuwa ga wasu ma'aikata da yawanci suna riƙe da muƙamai a ma'aikatu kuma ke zuwa wasu makarantu don ba da darasi, wanda mafi yawansu suna zuwa makarantun kuɗi ne ba kuma a sabka daga aiki ba. Mamma Mutari Alhaji Sili shine inspector na hukumar ilimi ta nan jihar Damagaran Zandardu ya yi ƙarin haske kan wannan lamari.
Mun gudo takarda da cikin takarda shine akwai malamai, akwai abokan aikinmu da suke nan a cikin administration, kuma a lokacin aiki ba a sauka ba, hesi ta hi lakwal ta biya suna kur da ake cewa na vacation. To shi ne muka yi tur da Allah wadai da wannan tarbiyya da suke yi, muka ce bai kamata ba, ya kamata su tsaida, tunda an dan gaggaya mana wasu abubuwa da muke dan dute. To muka ce in ma haka ne wannan takarar da wannan ɗauka insha Allahu kowa zai ji, aka ce in kunni ya ji jiki ya tsira. Saboda haka muka ce to daga wannan lokaci da muka yi wannan magana insha Allahu mu kuma duk wanda ya saba doka to doka za ta kashi. To yanzu abin da muka ce game da wannan malamai masu tahiya suna vacation a lokacin aiki a lakwal na biya, zance ne nake da mushina masu koyarwa kadai. To su masu koyarwa na aikin su ne. To akwai wanda ake kawo office, malamai da ake kawo office su zo, wani sun da muke da su, wasu kuma ana kai su can ofishin director in CAG ko kuma provisor na CS ko na lycée. To su ma wannan mutanen su ne ma an grand party abin ya shafa, da su ne muke.
Babban abin da ke sanyawa makarantun masu zaman kansu ke yin kira da waɗannan ma'aikata don koyawa a wajen nasu, akwai irin ƙwarewa da suke da ita a fannin ba da ilimi da sanin makama. To komi ƙungiyoyin malaman makaranta za su ce kasancewar su ne masu kare su idan wata matsala ta taso? Kulbali Abdurrahman na ƙungiyar malaman makaranta na nan jihar Damagaran ya yi ƙarin haske kamar haka.
A matsayinmu na 'yan ƙungiya, kun san da muka takarda ma mun tattauna tare shi inspector na wannan na mai kula da manyan lakululi na zandar an. Takarda shi abin da ta kumsa da cewa malaman makaranta wanda suke da wasu mukammai, kamar kana zaune a biro kana kula da wani bangare na aikin administration na aikin bariki, ko kuma an lataya maka yaunin ka jagoranci CAG ko wata lycée ko wani CS ko kana sansar ko kana provisor, inda dai aiki ne gare ka na takamaimai daga ƙarfe 8 zuwa azahar lokacin da ake tashi. Su ne ce waɗannan in suna zuwa suna ba da darasi ko suna ba da lakta a cikin sauran makarantu su tsaida, idan saboda doka bata ba da umarnin, bata ba da na suje su bada wannan karatu ba kenan a huskan mutayen kwadago tunda ai ba abu bane aka ce ana sindika ko ana kwadago ana kare haƙin ma'aikata na a ce a kare abu na marasa gaskiya ko kuma na rashin gaskiya a'a tunda akwai waɗanda suke bada darasi awa 18 21 bakin ka'ida yanda secondary zaka je ka ba yara a sati in ya zama to a tabloid service kanka ka cika wannan ka'idodin inda addakwai a cikin prive ake buƙatar malami mai irin ilimin da zaka je ka bada kana da iya zuwa ka je awa 4 awa 5 a wuni sade fan da lokacin da kaga wannan cikin lokacin ka ne kuma hakin ka ne wannan in shine zai ce misalin ya hana wannan zai ji mu zai gamu amma a bisa wannan na wanda aka ratiya musu yaunin administration lalle haka ne basu da hanyar da zasu ce a zasu bar wannan aikin na administration yanzu misali a ce akwai dartar na sai in sahiya tayi kai zaka kula da surveillance kowa na wuri aiki malamin makaranta kowa iya ciki yara kowa iya nan in babu abu ka zaka duk abin da ya shahi la kulkin kai ne mai magana ta karshe to in ya zama to ka tafi wani wuri in zaka bada karatu na awa 4 wanta aika ta fara a cikin la kulkin kenan mu ma ba ma iya kare ka ba nan wurin kenan muke kira da babban murya yanda muka tattauna tare shi inspector kin ya ga mu ilalle haka ne kuma a dukanta ne haka nan ne ba a kawo ka biro na ka zamana kai aiki ka ce ka bar wannan aikin kuma ka tafi wani kurtan daban
su ma dai daga nasu waje iyayen yara sun bayyana cewar babban burin su dai bai wuce na a ba yaran su ingantaccen ilimi ba a kuma magance musu irin matsalolin da ake fama da su inji ya Umar Shalele shugaban kungiyar iyayen dalibai na jihar Damagaran
takarda da ministry ba ne shi bane duwakin ta ne abin da ta hodi gaskiya ne ka san zomo biyu baya kamuwa a hannu daya shi ka je ka prive kai vacation ba lahi bane mai amma ai kokari a samu otorja son kinan babu lahi nan da uzini babu na kuma ba mu iya cewa dan ci wayance ma yan public 11 ne ellakon ne mu dukkan su dai suke da kowanne inda ya koya mutun karatu a wurin mu wata yayin karatu daidai ne amma shi wannan dama gwamnati abin ta dike ita ta biya musu karatu ita take biyan su ita za ta biya musu retreat shine to ai kokari biyan mu da kannuwan mu ai kokari a samu takardar nan a ce ai ka koyawa duba in ka durkusawa da sai ka tsaya da tsawon ka
a dai waje kuma na tuntubi wasu malamai masu irin wannan koyarwar sai dai hakana bai cimma ruwa ba basu so su yi magana ba
to da fatan za a kasance da mu a mako mai zuwa inda za mu ji inda aka kwana dangane da dakatar da karatun aikin lauya da makarantar koyar da aikin lauya ta ƙasa ta yi wa jami'ar Bes da ke Abuja har na tsawon shekaru 5 masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu
Tamara Abari daga Damagara a jamhuriyar Niger
sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledel Nauku Babangiji bring kici a huta lafiya sai wani makon.
An hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu.
To masu saurare sai amana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ba kuka turo mana ba saboda wata matsala da tafi karfin mu da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
Ibrahim a takaicen yau Litinin ne ranar ƙarshe na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas inda ake sa ran wasu fursunonin Palestine sannan Hamas ma su za ta sako ƙarin wasu cikin Isra'ila wanda take garkuwa da su a wani yunkurin sasanta tsakanin su. Hamas ta bayyana aniyarta na tsawaita yarjejeniyar yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya jaddada manufar Isra'ila na amincewa da ci gaba da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan har idan Hamas za ta sako 'yan Isra'ila 10 a duk wuni. Yayin da ake samun fargaba kan yiwuwar Rasha ta kaiwa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana, na'urar da ke samar da wutar lantarkin Ukraine ya samu matsala a yau Litinin sakamakon saukar dusar kankara da ya jefa sama da garuruwa da ƙauyuka 2000 cikin duhu. Ministan ma'aikatar wajen Ukraine ya ce a yankuna 16 da suka rasa wutar lantarkin sakamakon dusar kankarar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma engineer mu na yanzu Andrend, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.